sai ko wanda ya tabbata aiki kenan, amma yana nufin wancan yafi karfi dan su malaman hadisi suna da kaida. Idan Abu Dawud ya rawaito hadisi sai Bukhari ya rawaito hadisi, kuma duk ya kasance lafazi ɗaya ne. To idan ka zo ruwayan sa, ko dai ka ce Bukhari da Abu Dawud sun rawaito, wanda duk yayi daidai idan ka faɗa haka. In ko mutum ɗaya za ka faɗa, to ka faɗi Bukhari ka yi shiru. Dai idan ka faɗi Bukhari ba sai ka ce ingantacce bane ba, amma in ka faɗi Abu Dawud sai ka faɗa mana ya inganta ko bai inganta ba, saboda Bukhari a asaba kasan min Abi Dawud. Idan Muslim da Bukhari suka rawaito hadisi, in kana so ka faɗe su gaba ɗaya ka ce Bukhari da Muslim sun rawaito sai ka faɗa, amma in kana so ka jingina wa ɗaya to ka ce Bukhari ya rawaito. Ina fatan kun fahimta da kyau. To haka suke tafiya. To yana ganin wannan ya inganta wancan ma ya inganta, amma ka kafa hujja da abin da yake mafi inganci ya fi hujja, sai da ka kafa hujja da abin da yake ingantacce kadai, ko ka kafa hujja da hadisun wanda yake hasanul li zatihi ya fi ka kafa hujja da hasanul li ghairi. Ina fatan kun fahimta da kyau. To da kyau. Yace wa huwa hujjatun ala al-hanafiyyati, wannan hadisi da muka karanto wanda yake nuna mustahabbancin yin addu'a, wanda yake nuna shar'antuwar yin addu'a bayan kabbara ta hudu, ya zama kamar wata hujja dake zama gora akan yan hanafiya. Haisu qalu, domin su yan hanafiya ga abin da suka ce, summa yukabbiru ar-rabi'ata, sannan mai yin sallah yayin kabbara ta hudu, wa yusallimu min ghairi zikrin bainahuma, yayin sallama ba tare da wani addu'a ba kabbaran nan da sallama, kar ya kawo komai, yana cewa Allahu akbar kabbara ta hudu kawai sai ce assalamu alaikum. Ai wayan hanafiya ba suka faɗa su kadai, waɗansu ma sun faɗa banda su. As-salisatu, fa'ida ta uku, ko ya faɗa mana fa'ida ta ɗaya da ta biyu, ga fa'ida ta uku. Wa dhahabati shafi'iyyatu aidan ila wujubi mutlaqi du'a'i lil mayyit, shafi'iyya sun tafi bisa ga fatawa da cewa wajibi ne ayi wa mamaci addu'a, ba wai bakar ka dauka mustahabbi ne, wajibi ne in dai ka zo yin sallah ga mamaci ka tabbatar ka yi masa addu'a. Saboda ne li hadisi abi hurairah al-mutaqaddim, saboda hadisin abu hurairah da ya gabata, da annabi yace idan za ku yi mamaci sallah fa akhlisu lahu addu'a, lafazin fa akhlisu lahu addu'a yana fa'idantar da umarni, umarni ko yana fa'idantar da me wajibi. Albani ce wa haza haqqun, wannan magana ta su ko gaskiya ce, addu'an nan wajibi ce. Walakinnahum, yaran kawai da zamu yi wa in shafi'iyya, in ji albani, khassuhu bit takbirati salisa, sun kebance addu'ar idan za a yi ta aya kabbara ta uku banda kabbara ta hudu, suna ganin wajibin a kabbara ta uku ne ya zama wajibi. Kabbara ta hudu duk sun yadda a iya yin addu'a, amma mustahabi ne ba wajibi bane, inda baka yi ba da kai kabbara ta hudu kawai kai sallama shikenan. Azane ce to nan ba mu yadda da ku ba ta wannan. Mun yi tarayya da ku wajen wajibcin addu'a idan an yi kabbara ta uku, amma wajen cewa idan an yi kabbara ta hudu addu'a da za a ƙara yi mustahabi ne, to wannan ba mu yi tarayya da ku anan ba. Kebance addu'a da suka yi a kabbara ta uku. Wa tarban Nawawi, shi kanshi Imam Nawawi wanda dan Shafi'iyya ne, yayi itirafi, yayi ikirari bi annahu mujarradu da'awa, wannan abin da yan Shafi'iyya suka faɗa kawai da'awa ce ba ta da dalili. Wa da'awa ba lam yuqam 'alayha bayyinatun fa abna'uha adiyahu. Fa qala sai Imam Nawawi yace wa mahallu hadha ad-du'a'i at-takbiratu ath-thalithatu, inda za a yi wannan addu'a a kabbara ta uku, wa huwa wajibun fiha, kuma wajibi ne a yi addu'a a wannan kabbara ta uku. Wala yajzi fi ghayriha bila khilafin, baya wadatarwa kai addu'ar a wata kabbara da mata uku ba, ba tare da wani safani ba. Walaysa li taqsitihi biha dalilun wadihun, sai yace dangane da kebance kabbara ta hudu da yin cewa ita kadai za a yi kabbara ta uku, cewa ita za a yi addu'a, babu wani dalili wanda yake karara da yake kebance kabbara ta uku kadai. Wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'un, malamai sun yi ittifaki kan cewa babu wata addu'a ɗaya-ɗaya da aka wajabtar ma, duk wanda ka zaɓa cikin wanda muka ambata bayan kai ta halatta. Shine la yata'ayyanu laha du'a'un, ba a keɓance wata addu'a ɗaya a ce lalle sai ita ce za ka yi, malamai dai sun yi ittifaƙin haka. Amma cikin waɗanda sai gabata ka zaɓa wata ka yi cikinsu, duk wanda kai ta yi. Kultu Albani ce lakin na isara ma ta kaddama min adiyatihi sallallahu alaihi wasallam alamat ta hasanahu ba'dhu an-nas mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslimun. Albani yace lakin na isa rama ta kaddama, sai dai ka sani cewa duk da Nawawi ya ce maka addu'a daya daya ba ta zama wajibi, ka iya zabar duk wanda kaga dama kai, kar ka dauka wannan an bar kofa abu da kai ma ka je ka kawo ta ka addu'ar sabuwa. Lakin na Isa rama ta kaddama, sai dai zaban zafifita abin da ya gabata min adiyatihi, cikin addu'o'insa sallallahu alaihi wasallam tare da miji tabbata gare shi, kafifita abin da ya zo daga annabi alamat ta hasanahu ba'dun nas, kan abin da waɗansu malamai ne suke ganin mai kyau ne, kafifita na annabi akan nasu, mimma la yanbaghi an yataraddada fihi muslimun, abu ne wanda bai kamata wa musulmi ya taraddadi akan sa ba, fifita na annabi akan na kowa bai kamata ma wani musulmi ya tsaya ya taraddadi ba, lalle ne a fifita abinda annabi ya zo da shi fiye da wanda wani malami ya zo da shi. An gane ku? Fa inna khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, da mafificiyar shari'a ita ce shari'ar annabi da mun tabbata gare shi. Walizalika qala ash-shawkani, da haka ne imamu shawkani ya faɗa ma, yace me wa alam annahu qad waqa fi kutubil fiqh, ka sani cewa ya zo a cikin da dama daga littafan fiqh, zikru adiyatin ghairi al-ma'surati an annabi sallallahu alaihi wasallama, ambatan waɗansu addu'o'i waɗanda ba daga annabi suke ba, sai dai ce wa tamassuku bis sabitu anhu aula, yin riko da abin da ya tabbata daga annabi shine mafifici, duk addu'a da ka gani wanda ba ta annabi to ka riki ta annabi shi yafi. Qultu albani yace bal a'taqidu annahu wajib, ba wai shi yafi ba wajibi ne ma kai riko da abin da zo daga annabi. Wajibun ala man kana ala ilmin bima warada anhu, wajibi ne akan duk wanda ya san ga abin da annabi ya ruwaito to ya riko da shi ya kyale na wani. Fal udulu anhu hina idin, mutum ya san ga abin da annabi ya zo da shi sai ya karkace masa hina idin a wannan lokaci, yuksha an yahta fihi qaulullahi tabaraka wa ta'ala, ana jin tsoron fadin Allah ta'ala ya dura akan sa, inda Allah ce atastabiduna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair, yahudu fa aka fada wancan magana, atastabiduna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair, shin yanzu kuna neman musayan abin da yake, kuna neman musayan abin da yake mafifici da abin da yake makaskanci, ma'ana ku dauki wanda yake na ƙasa ku bar mafifici, haka kuke so, ma'ana abin da Albani yake so yake mana a nan gurin. Mutane iri biyu ne, waɗansu sun san addu'o'in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun haddace su za su iya yin su, to a wannan lokaci ya zama wajibi ka kawo ɗaya daga cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan har ka karkace da ganganka kawo wata daban wadda ba annabi ya zo da ita ba, ana jin tsoron wannan. Na biyu daga cikin mutane wanda su sun haddace waɗansu addu'o'i da malamai suka kawo cikin littattafai, ba su san wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to wannan in suka karanta wannan sallar su ta yi har kafin lokaci su gaba da yin wancan, kun fahimta da kyau? Wanda duk ya ta yin sallah da waɗancan addu'o'i na da sallar sa ta yi, kuma ana fatan Allah ya karɓi addu'ar da aka yi wa wannan mamaci, a wanzarinsu ba su san abin da ya tabbata daga annabi ba, don haka babu da Allah ya ce mai shakikin rasulun min ba'di ma tabayyana lahul huda, bayan shi ya ta bayyana su ko yanzu ba ta riga ta bayyana ba, daga lokacin da kaje an ce ga abin da ya tabbata daga annabi ya zama wajibi ka haddace ka rika yi shi ka jale wancan, in ko ka kiya to ana ji maka tsoron wani abu wanda wannan aya ta kawo da kuma sauran waɗansu ayoyi makamantan su. Ina fatan kun fahimta. To yanzu yayi kabbara ta farko, yayi Fatiha da sura, yayi kabbara ta farko, yayi salatin annabi, yayi kabbara ta uku, yayi ɗaya daga cikin addu'o'in da muka ambata, yayi ta hudu, ya sake yin addu'a, me rage yi ba sai sallama ba? Summa yusallimu taslimataini misla taslimihi fi salatil maktubati ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi, yace summa yusallimu, sannan mai sallah ga mamaci zai sallama taslimataini, sallama guda biyu, misla taslimihi fi salati almaktubati, kwatankwacin irin sallamar da yake yi yayin da yake yin sallah ta farilla, ihdahuma an yaminihi, ɗaya daga cikin sallamomin zai fuskanci dama, wal ukhra an yasarihi, ɗaya kuma daga hagu yace assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, haka ake yi koda a sallan gawa ma ba sallama ɗaya ake yi ba. Saboda me? Li hadisi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, saboda hadisin Abdullah ibn Mas'ud Allah shi kare yadda gare shi kale yace salatu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhunna tarakahunna an-nas. Abdullah ibn Mas'ud yace ababai guda uku annabi tsira da minti ya kasance yana yin su, tarakahunna an-nas, amma mutane sun bar shi yanzu ba sa yi. Ihdahunna, ɗaya daga cikin ukun nan, at-taslimu alal janazati, yin sallama wajen sallar gawa, مثل التسليم في الصلاة كوتان كوتين إذن سلمان دا أكيه أسلا عبد الله دم صلى الله عليه وسلم النبي هكا سنتينا ينسو غاكيه ومتاني سنبري تيسي سلمة إستهر تبي دون أزامن عبد الله دم صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي بإسناد حسن وأن أثر إمام البيهقي يروي توشي دا إسناد حسن وقال النووي إسناده جيد إمام النووي إسناده جيد تكدي يا إنك تكي معنى حسن وفي مجمع الزوائد ورواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إمام الطبراني يروي توشي أتكي مؤجم الكبير أنتكم رجاله ثقات أتكي مجمع الزوائد كنا وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة yako tabbata a cikin sahihu muslim da wani littafin ma da ba muslim ba an karbo daga abdullahi dan mas'ud cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance yana yin sallama guda biyu a sallah wai me yasa albani ya kawo ruwayar muslim bayan ga waccan ta farko cewa annabi yana yin sallama a sallar gawa irin sallamar da yake yi a sallah da ya kawo cewa irin sallamar da yake yi a sallah yayin shiru bai bayyana ɗaya ba ko biyu kila wani wanda ya rawaita hadisin farko wanda ya rawaita hadisin cewa sallama da yake yi sai ya ce maka to irin sallamar da annabi yake a sallah ta farilla daya dan haka ita Abdullahi dan Mas'ud yake nufi ba bi yake nufi ba to dan haka sai ya rawaito mana ga riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud a cikin Muslim in fa annabi ya tashi yin sallan farilla sallama nawa yake yi biyu dan haka a can da ya ce mana annabi yana yin sallama a sallan gawa irin sallama ta farilla nawa yake nufi biyu domin ga ruwayansa a Muslim wanda ya nuna bayanin ake yi a sallan farilla ina fatan kun fahimta da kyau shine hikimin albani na kawo wannan ruwaya yace fa hadha yubayinu wannan kamar yana kare maka bayani ne annal murada bi qawlihi fil hadith al awwal manfar Abdullahi dan Mas'ud a hadisin farko da yace mislu taslimi fi salati annabi da yin sallama irin sallaman da yake a sallar farilla ai at-taslimatin al-ma'hudatayn yana nufin sallamomi guda biyu wadanda aka saba ba wai sallama daya ba wai hutamalu amma hadisin zai iya daukar cewa annahu ya'ni bil idafati ila zalika mai yuwa abinda Abdullahi dan Mas'ud ke nufi annahu kana yusallimu taslimatan wahida yana nufin cewa annabi yana yin sallama sallama daya ba biyu ba aidan kuma dai bin nazari wannan idan muka yi duba ila anna zalika cewa yin sallama ɗaya din kana min sunanihi fi salati aidan yana da cikin sunnonin da suka tabbata daga annabi yakan yi sallama ɗaya idan ya zo sallar farilla mai yuwa anan Abdullahi dan Mas'ud yana nufin sallama ɗaya din kuma hadisin ya iya daukan wannan ma'ana ai annahu kana sallam taratan yusallimu taslimataini wa taratan taslimatan wahida domin annabi wani lokacin ya sallama bi wani lokacin ya yi ɗaya mai yiwa anan Abdullahi dan Mas'ud yana nufin sallama ɗaya ne lakin al-awwal akthar sai dai fa yin sallama biyu a cikin sallah shine mafi rinjayen abinda annabi ya rinka yi ba ɗaya ba gaira anna hadha al-ihtimala kuma ma wannan ma'anar ka ce ma ita ake nufi a wannan hadisi fihi baudun to akwai nisa kware da gaske saboda me li anna at-taslimata al-wahida domin ita sallama ɗaya wa in kanat sabitatan anhu sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ta tabbata daga annabi lakin lam yarwi ibn mas'ud sai dai ibn mas'ud bai taba ruwaito sallama daya ba cikin sallar annabi sallama bi biye yake ruwaitowa dan haka anan da yace mana annabi idan ya zo sallan gawa yana yin irin sallaman da yake yi a sallan farilla yana da sallama nawa dan shi bai taba ruwaito sallama daya ba shi Abdullahi dan Mas'ud fala yadhharu annaha tadkhulu fi qawlihi mazkur dan haka babu yanda za ka dauka sallama daya za ta shiga cikin fadin sa mislat taslimi fi salati wallahu a'lam albani kenan والحديث شاهد يرويه شريك كو شريك عن ابراهيم الهجري حديث wannan yana da hadisin da yake masa shaida wanda shirek ke ruwaito shi daga ibrahim alhajri kala yace amana abdullah bin abi aufa abdullah bin abi aufa yayi mana limanci ala jinazatin yayin da zai salla kan wata gawa kala fa maka sakai haka ne ko ala jinazati ibnihi ibnatihi lokacin da zai salla a bisa ga gawar yassa ta cikin sa fa maka sa'atan sai ibnu abi aufa ya dan tsaya wani sa'a hatta zananna annahu sayukabbiru khamsan har sai da muka tsammanin ma kila kabbara ta biyar zai yi wato bayan yayi kabbara ta hudu ya tsaya da dadewa tsammanin mu ma kila zai sake yin wata kabbara ta biyar bayan ya tsaya din nan thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi sannan sai ya sallama damansa da hagun dinsa falamman sarafa yayin da ya fita daga cikin sallah qulna lahu sai muka ce da shi ma hadha menene wannan abin da kai kala sai ce inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna'u wallahi ku amince ku zauna cikin aminci cewa ba zan taba kara muku ba akan abin da annabi yake yi muku kar ku dauka na kawo muku sabon abu abin nan da kuka ga nayi ko da wasun ku basu sani ba shine abin da annabi yi babu wani kari a cikin sa ma'ana akwai shar'antuwar yin me addu'a bayan kabbara ta hudu da kuma shar'antuwar yin me sallama guda biyu dama da hagu suka ce meye wannan abin da kai su suna zamanin an yi kabbara ta hudu sai sallama yace ku amuntu duk abin da goga nayi ku amuntu cewa bazan kara muku ba kan abin da naga annabi yayi aw haka za sana rasulullah a wajen ruwan yace haka za sana rasulullah abin da goga nayi kamar haka ne annabi da mun tabbata gare shi yayi akhrajahu al-bayhaqi wannan hadisi imam al-bayhaqi ne ya ruwaito shi wa sanaduhu da'ifun min ajli al-hajri amma sanadin sa yana da rauni saboda Ibrahim al-Hajri kama taqaddama fil mas'alati as-sabiqa kama yadda ya gabata a mas'ala da ta gabata wa qad sahha anhu min tariqin ukhra ba'dahu marfu'an ya inganta dai daga gare shi ta wata hanyar daban wanda wani sashin sa kuma marfu'i ne wa ba'dahu mawqufan wani sashi na riwayan ya tsaya kan sahabi kama zakarna hunak kama yadda muka ambata maka a baya wa rawa ahmadu fi masail abi daud anhu Imam Ahmad ya ambata cikin masail na Abu Dawud daga shi Ahmad din an Atha ibn Sa'ib an karbo magana daga Atha ibn Sa'ib kale yace ra'aytu ibn Abi Aufa naga Abdullah ibn Abi Aufa salla ala jinazatin yayi salla a bisa ga wani mamaki fa sallama taslimatan wahidatan sai yayi sallama guda daya bai yi ta biyu ba lakinna isnadahu da'ifun sai dai wannan hadisi da'ifi ne kaga kafa hujja da shi Albani na kawo shi dan kar wani wata rana ya kawo maka shi yanzu sai a baka labari da ya kawo sai ka ce ayya wannan hadisin ai dhaifi ne lakinna isnadahu dhaifun sanadin sa dhaifi ne fihi Abu Waqi' a cikin sanadin akwai mutum mai suna Abu Waqi' wanda shine al-Jarrah ibn Malih wa huwa dhaifun mutum ne dhaifi wa tahamahu ba'dhum wadansu ma suna tuhumar sa cewa makareci ne amma Hafiz a cikin Taqribut Tahzib yake cewa saduqun yahimu mutum ne mai gaskiya sai dai yana da wahami ya faɗa abin da baki ne ba Abu Hurairah yace da za sai ce muku annabi ya ce ma'ana dai wannan hadisi dhaifi ne kun fahimta da kyau wa kada zahaba ila taslimataini fatawar da muka ba ku cewa ku yi sallama guda biyu albani na so yace abin da muka faɗa cewa ayi sallama guda biyu bayan ya tabbata daga annabi bayan ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud da waɗansu daga cikin sahabbai wa kada zahaba ila taslimataini ku sani cewa daga cikin malaman fiqhu akwai wanda suka tafi zuwa ga ra'ayin yin sallama biyu a sallan gawa sune al-Hanafiyatu mabiya mazhabin Hanafiyya kama fil mabsut kama yadda yake cikin littafin al-Mabsut na Sarakti wa Ahmad fi riwayatin anhu haka Imam Ahmad ma ya bada wata fatawa da haka a wata riwaya daga gare shi kama fil Insaf kamar da yake cikin littafin al-Insaf Albani ya salamba da gasa ko yace wa min al-mubalaghati yana daga cikin ra'ayi da aka faɗa marar dalili kuma aka zurfafa a cikin wannan ra'ayin qaul ibn al-mubarak fadin Abdullah ibn al-mubarak me yace man sallama ala al-jinazati bi taslimatayn fa huwa jahilun jahilun sawan Allah iyakacin sanin sa kenan Abdullah ibn al-mubarak kaga babban malami ne yana cikin tsare kun Imam Ahmad bin Hanbal babban malami ne yana da karatu malamin hadisi ne malamin fiqhu ne amma wancan hadisi da Abdullah dan Mas'ud gashi karara amma shi bai san shi ba wannan ke nuna mana wani mutum da ya baya iya haddace hadisan annabi gaba daya kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin littafin Rafa'ul Malam an al-A'immatul A'lam kafin sa malamai da dama sun fi tabbatar da wannan mas'ala a samu wani mutum daya cikin sahabbai ko tabi'ai ko wanda suka zo bayan su a ce ya haddace dukkan hadisan annabi babu shi a wannan duniyar ba taɓa yinsa ba kuma ba za a yi shi ba dole ya haddace waɗansu ko bai sani ba dole sai daga wajen wani ne zai sanar da shi waɗansu kuma ya haddace shi da kanshi kuma ya zo ya manta su kamar yadda ya faru har ga Umar ɗan Khattab ya haddace wani abu kuma ya manta har sai da wani sahabi ya faɗakar da shi ya ce ka manta lokaci kaza an yi kaza annabi ya ce kaza sannan ya tuno ina fatan kun fahimta da kyau gashi da Abdullahi ibn Mubarak babban malami ne, amma hadisi ya tabbata gashi karara, amma na cewa duk wanda ya ce ayi sallama guda biyu fa huwa jahilun jahilun. Ma'ana dai yin sallama guda biyu wannan mazhabin Hanafiya ne, haka riwaya ce daga Imam Ahmad bin Hanbal kamar yadda yake cikin littafin Al-Insaf, wa Shafi'iyyatu haka ma mazhabin Shafi'iyya ne cewa in an zo sallama ayi sallama biyu dama da hagu, kama fi sharhi ibn Qasim Al-Ghazzi, kama yadda yake cikin littafin sharhi ibn Qasim Al-Ghazzi, wa qala ya kuma ce lakin yustahabbu ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuhu, wato mustahabbi ne a wajen sallamar idan ka ce assalamu alaikum ka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ya faɗi haka? Shi Ibn Qasim Al-Ghazzi ya faɗi haka a cikin sharhinsa, wato yace mustahabbi ne yin haka. To Albani ya kawo maganar kawai ya shiru ya kyale, ko da hujja ko babu ya dai shiru ya kyale ya wuce, ma'ana a sallan gawa kenan. Mas'ala ta gaba, ma kare mas'ala ta gaba ko lokaci ya abin nan ina ganin. Wa yajuzul iktidan, muna so ne mu gama yau sallar gaba ɗaya, hukuncin sallar ko dan sati na gaba mu tafi wajen binnewa, kuma yan an gama sallar sai a tafi binnewa. Wa yajuzul iktisaru ala taslimatil wahidati faqat, kuma ya halatta idan kaga dama kai sallama ɗaya, mun faɗa maka biyu saboda tabbatarta a sunna, in kaga dama kai ɗaya to shi ma ya halatta babu laifi akan ka, li hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu, saboda hadisin Abu Huraira Allah shi kare yadda a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla ala jinazatin fa kabbara alaiha arba'a. Abu Huraira yace annabi yayi wa gawa sallah sai ya kabarbari guda hudu, wa sallama taslimatan wahidatan, yayi sallama dai tal, akhrajahu ad-Darqutni wal Hakim wa anhu al-Baihaqi min tariqi Abi al-Anbas an abihi anhu qultu wa isnaduhu hasanun, wannan hadisi sanadinsa hasan ne kama bayyantuhu kama yadda na bayyana shi a cikin at-ta'liqatul jiyad wani littafin sa ne. Wa yashhadu lahu mursalu ata ibn sa'ib anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sallama ala al-jinazati taslimatan wahida, abinda zai bada shaida kan wannan riwaya, akwai wani hadisi mursal daga ata ibn sa'ib cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yayi sallama guda daya lokacin da yake sallan gawa, akhrajahu al-Baihaqi mu'allaqa, Baihaqi ya rawaito shi mu'allaq. Mu'allaq shine sanadin da aka shafe mutum daya a farkon sa ko mutum daya zuwa har ƙarshe. Wa yuqawwihi amalu jama'ati min as-sahaba, abinda zai karfafa mana wannan ma aikin wani bangare na sahabbai, faqad qala al-Hakim, Hakim ya faɗa kibahu bayan ya kawo wannan hadisi a ƙarshen wannan hadisi sai ce faqad sahhat ar-riwayatu fihi an Ali ibn Abi Talib, riwaya ta tabbata daga Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Abbas wa Jabir ibn Abdullah wa Abdullah ibn Abi Aufa wa Abi Hurairata, waɗannan sahabbai gaba ɗaya, annahum lalle su kanu yusallimuna ala al-janazati taslimatan wahida, dukkanin su sun kasance suna yin sallama guda ɗaya akan janaiza in sun so sallantar janaiza. Qultu Albani yace wa qad wafaqa Az-Zahabi, abin nan da Zahabi ya tabbatar Hakim ya tarayya da shi ya dace da shi, wa asnad al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi ya kawo sanadi na me ghaliba hadhihi al-athar, yawanci wanda maganganu daga dan Abbas daga Jabir daga Wahid ya kawo musu sanadi galibin su, wa zada fihim, kuma ma ya karo mana mutun da yake Baihaqi shine Wasila ibn al-Asqa da Abu Umama wa ghairuhum, da ma wadansun su ya kawo mana Wasila ibn al-Asqa. Wa fi itlaq as-sihhati ala riwayat ibn Abi Aufa nazarun indi, Albani yace ka inganta riwayar Ibn Abi Aufa din nan akwai ta cewa ni aurina, la'anna fi sanadiha, domin a cikin ta akwai al-Jarrah ibn Malik wa huwa da'ifun kama sabaka qariban, kadan da ya gabata baya mun ce maka da'ifi ne, illa an yakuna waqa'a al-Hakim min tariqin ukhra, sai dai in Hakim ya samu hadisin da wata hanya da wanda ta hanyar wancan mutumin ba, wa zalika mimma la azunnuhu, wannan ko ba na zatan Hakim zai dace da shi din. Wa ila hadhihi al-athar, wadannan athar da muka kawo gaba ɗaya na wannan sahabbai wanda suke nuna fa'idanci na halaccin yin sallama ɗaya, zahaba al-Imam Ahmad fil mashhuri anhu, zuwa ga aiki da sunan Imam Ahmad ya tafi a mashhuriyar magana daga gare shi, wa qala Abu Dawud fi masailihi, Abu Dawud ya faɗa cikin masail nasa yace samitu Ahmada su'ila anit taslimi ala al-jinazati, naji Ahmad bin Hanbal an tambaye shi dangane da hukuncin yin sallama bisa ga sallah ta gawa, kala sai ce haka za walawa unukahu, sai ce haka za a yi, sai karkatar da wuyansa an yaminihi zuwa ga damansa wa kala yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Imam Ahmad ka tambaye shi idan mun zo yin sallan jana'iza zamu yi sallama ya zamu yi, sai ya karkata da wuyansa zuwa ga dama yace haka zakai assalamu alaikum wa rahmatullah, wato dama kawai za ka karkata sallama ɗaya kenan. Kultu Albani yace wa ziyadatu wa barakatuhu fi hadhihi taslimati mashru'atan mashru'atun, kai karin wa barakatuhu a cikin wannan sallama mashru'atun, an shar'anta maka khilafan li ba'dihim, sabanin abinda wani sashi na malamai suka so su ce bukar a kara ta din. Lisubutiha fi ba'd turuq hadith ibn Mas'ud, abinda yasa maka ce ya halatta ka kara wa barakatuhu saboda tabbatuwarta a wani sashi na hanyoyin da aka rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud al-mutaqaddim, wanda ya riga ya gabata fi taslimataini, wajen magana akan sallamomi guda biyu fil fariida, wajen sallan farilla. Wa mithluha fi hadhihi al-mas'alati salatul janazati, kamar yadda abin yake a sallan farilla haka ake yi ma a sallan janaza, kamar sabaka kamar yadda ya gabata. Wa zakara ibn Qasim al-Ghazzi, ibn Qasim al-Ghazzi ya fada fi sharhihi, a cikin sharhin sa istihbabaha huna fi taslimataini, yace mustahabbi ne ka kara wa barakatuhu a sallamomi guda biyu. Wa radda zalika alayhi al-bajuri fi hashiyatihi, bajuri ya masa raddi a cikin hashiya din sa. Fa zahaba ila adam mashru'iyyatiha, ya nuna cewa ba shar'a bane ba ta kara wa barakatuhu huna anan gurin wajen sallan gawa. Wala fil fariidati, haka kuma ma wajen sallan farilla ma ba mustahabbi bane ba ka kara wa barakatuhu, sai dai wasawabu ma da karna, abin da yake daidai shine wanda muka gabatar maka. Ina ganin sauran karatun ne na da yawa, mu barshi haka. Abinda muka faɗa daidai, Allah shi ba mu lada kai, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Da muke da su kamar haka. Tambaya ta farko, wannan yake cewa bayan mutum ya yi kabbara ta hudu, shin zai iya maimaita wato addu'ar da ya gabatar a kabbara ta uku, ko kuma wata zai kawo? Mafi kyau ya kawo wata, in kuma maimaita ta zatin bai yi laifi ba. Tambaya ta biyu ke cewa shin liman ya dauke wa kowa karatu da addu'ar, ko kowa sai ya yi tasa sallar gawa? Kowa ana bukatar ya yi tashi, domin annabi ma da ya umarni, ya yi umarni ne zuwa gare ku gaba daya, idza sallaitum al-mayyit fa akhlisu lahu du'a, gaba dayan ku, kowane dayan ku aka yi umarni da cewa lalle yayi wannan sallah, ba ke bance wani mutum ba cikin bandawa ne. Da mu zo nan gaba wajen karatun bayyana, za a yi kowa bayyana za a yi, ba za mu zo nan gaba mu gani matsala ta gaba da sallama ita kanta bayyana, za a yi kowa sirrinta za a yi. Wannan yake cewa waɗansu mutane suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi jalsatul istiraha ba sai bayan ya tsufa. Farko dai jalsatul istiraha shine zama da ake gajere wanda ba a karanta komai a cikinsa, kuma ana yin sa ne a cikin wutri, kamar yadda annabi ya nuna wutri. Abinda ake nufi da wutri anan, lokacin da kai raka'a farko zaka tashi ta biyu, ka dago daga sujudan biyu, a maimakon ka miƙe sai ka dan zauna ka dan, sannan kuma sai ka tashi. Da kuma lokacin da kai raka'a ta uku in sallar ka hudu ce, ka dago daga sallama ta biyu, kamar zaka miƙe zuwa raka'a ta hudu, sai ka dan zauna ka dan zaman da ba a karanta komai a ciki, sannan kuma sai ka miƙe. Wannan shine ake kira jalsatul istiraha. Annabi ya ce ana yin sa witran. Abinda sanin ce ana yin sa witran, na fassara wannan witran din, waɗansu malamai a wani gari ba su fahimce shi daidai ba, sai suka ce wai annabi bayan sa sai a cikin sallan shafa'i da wutri. Ba su san ba annabi na nufin ana a ruwayan hadisin tana nufin ana yin sa ne a mara. Mara ko shine ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara, duk kirgen da duk adadin da yake na ɗaya ko na uku ko shine ake cewa adadi wanda yake mara. Adadi na hudu ko na shida ko na takwas ko na goma ko na sha biyu ko na sha hudu shine ake kira adadi na shafa'i, ash-shafa'u kenan. Ina fatan kun fahimta da kyau. To da aka ce annabi yana yin sa a wutran, sai suka ce wai annabi na yin sa a wajen wutri. To tunda sun ce ma a wajen wutri, to ai wutri ita ce raka'a karshe, ba a tashi, ya za a yi kina ayi jalsatul istiraha a wajen? Sai kuma suka yi tsuru-tsuru. To saboda haka wannan jalsatul istiraha sunna ne, in za ka yin sa a cikin sallah ko ta farilla ko ta nafila. Babu wanda ya ce sai in ka yi sallar ka ta yi, idan ka yi kana da falala ka dace da sunna, idan ba ka yi ba sallarka ta yi ko ba za a ce wato ainihin sallarka ba ta yi ba, sallarka ta yi ko ba falalan jazirar israha ne ya kwace maka. Ina fata an fahimta da kyau. Sai abin da waɗansu malamai suke faɗa, kamar idan kana bin liman sai ya kasance liman bai yi shi ba, to za ka yi ko ba za ka yi ba. Kamar su Ibn Baz ko Muhammad Salih bin Usaymin wanda dai shi na haddace fatawarsa da kyau, yake cewa idan har limami bai yi jazirar israha ba, to kai ma mamu bai kamata kai ba. Yana ganin shi a fahimtarsa za a samu ikhlal wajen mutaba'atul imam, domin an ce inna ma ju'ida al-imamu liyutamma bihi idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a. Da liman da yayi wani rukuni ba a san kai jinkiri kai ma sai kai, yana yi sai kai, yana yi sai kai. To idan ya kasance ya taso daga raka'a ta daya ya tafi ta biyu, kai kuma sai ka zauna kamar an sami rashin bibita sauran da aka yi maka umarni, wanda shine fatawarsu da suke cewa idan liman na bai yi bace sutu israha ba za ka yi ba. Amma in kai ne liman ya kaga dama kai, kaga dama kake, in kai ma kai dai ne kaga dama kai, kaga dama kake, duk wanda yana da falala, wanda bai ba wannan falala ta kwace masa. Amma da awar cewa sai da annabi ya tsufa ya fara yi, wannan da awace marar dalili. Su sayyir sabiq sun kawo ta a cikin littafin fikihu sunna, kuma babu wani hujja akan ta. Annabi yayi lokacin da karfinsa da bayan girmansa, kuma wa yace maka annabi sai da ya ta farkwashe sannan Allah ya karbi rayuwarsa. Ya roki Allah ya kare ji arzalul umri, wanda arzalul umri ne zaka ji kana bukatan hutu, to shi bai bukaci wannan arz, sai ya roki Allah kada Allah ya kai shi arzalul umri. Addu'a yana nan cikin Bukhari. Saboda haka wannan da'awa ce mara tushe, ka ce wai sai da annabi su fa ya fara yi. Cewa wata irin illa ce tsarin transliteration da IRK suka yi wa hanyar koyar da addinin Musulunci, tambayar su ta farko kenan. Illan dai a sarari take, ma'ana tsarin transliteration shine mu rubuta wata aya ko wani hadisi da bakaken Turanci, a maimakon mu rubuta da bakake na haruffan Larabci, Arabic alphabet, mu yi amfani da su wajen rubuta ayan Qur'ani ko hadisi, sai mu rubuta da bakake na foko mu rubuta aya ko hadisi. A gaskiya akwai illoli masu tarin yawan gaske, domin shi Alqur'ani mai girma ka rubuta shi da Larabci ma ya aka kare wajen karatunsa, ballantana ka rubuta shi da bakaken boko, saboda haka ba zai karantu ba. Domin shi karatun Alqur'ani gaba ɗaya ba a cikin littafi ake ɗaukan shi ba, a bakin malamai ake karɓansa. Shi littafi don ya taimaka maka ne ka rinka gani kawai, amma ba a koyan Qur'ani ta hanyar littafi kaɗai. Yanzu zan ɗauki Qur'ani a rubuce da Arabic, kuma ka iya karanta Larabci in baka, in ce je ka haddace, wallahi za ka haddace kuskure. Akwai maddi, akwai gunna, akwai inda ake ja, akwai inda ba a ja, wanda wannan alamomin jan baka iya rubuta su da boko. Akwai tafkhim, a fakka makalma a ce sa, akwai tarkik a ce sa ko ra ko ra ko qa misali ko za. Tafkhim da tarkik wani abu ne wanda sai dai ka ji a sauti, amma ba ya rubutuwa a rubuci. Akwai bakaken Larabcin da ba sa rubutuwa da boko sansan, misali idan zaka rubuta ba, ba sirban ta transliteration mai suke yi, da suke rubuta ko su yi d sai su yi h sai su yi a gabanta, wa wannan yana nufin ba. Babu yanda za a yi d h a in ba wanda bai taba jin bakin Larabci ba, in ce karanta min wannan ya ce min ba, ba zai iya haka ba, sai dai ya ce min da ko da haka dai wani abu dai haka ya rufe duk. Saboda haka ba zai taba rubutuwa ba, ayar Qur'ani ko hadisi ba za ta taba rubutuwa da boko ba, kawai dan jan hankali ne. Saboda haka kar mu taba ni har ina cikin waɗanda ba su yarda ba da a rubuta Qur'ani ta wannan hanyar, ko mutum ya ce zai koyi karatun Qur'ani ta wannan hanyar, ko zai koyi karatun hadisi ta wannan hanyar. Ta wannan ne wani babban malami a wata jami'a daga cikin jami'o'in ƙasar nan, naga wani program ɗinsa a gidan talabijin, ina jin irin wannan ya karanta na transliteration, ya zo na